Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A jikanin litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Za mu ci gaba da magana ne akan matsalar sace-sacen kananan yara da ake garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. Sannan kuma muna tafi da tattaunawa akan jimamin rashin musamman na makusanta.
Yake masu sauraro, muna tafa da ƙarin bayani.
Masu saurare, a cikin shirin namu na yau za mu kawo muku cigaban tattaunawa da muka kawo muku a makon da ya gabata. Sannan za mu kawo muku tattaunawa akan jimamin rashi.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare, za mu garzaya zuwa tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilar sashen Hausa Binta Ibrahim domin cin ci gaban tattaunawar da baki da ta gayyato mana.
Da na kowa ne, haka Hausa suka ce, har yanzu wannan kalmar na da na kowa ne tana aiki kuwa?
Gaskiya ba ta aiki. In ma kika yawaita sa ido da gyara da a yanzu, in kika ga yayi kuri
wanda ba naka ba,
to gaskiya zaki zama abokiyar gaban iyaye da yawa.
Tunda
iyaye suna goyon bayan ƴaƴansu kuma ba sa so wani ya saka musu baki wurin tarbiyyar.
Shi yasa mutane suka ja baya kenan.
Shi yasa.
To amma wannan zai haifa mana da arimin ido?
Ina ba.
A halin da muke ciki?
Ai, ba zai haifa mata ba, mu ma din kuma ba zai haifa mana ba. Ai, idan ka ga ana mummunan abu, ka hana shi da hannunka da ƙarfinka. In ba za ka iya hanawa da ƙarfinka ba, to ka yi magana da baki. Ni na yi magana da bakin ban ji daɗi ba. An umarce mu da cewa mu saka shi a cikin zuciyarmu kan cewa bakin kuma wannan farauni ne, sai mu hana kuma ƴaƴanmu su yi. Amma farauni ne don saboda duk inda ta je ta dawo sai ya shafe. Kuma zancen shugabanni da shari'a, ai dole ne a tauna tsakuwa don aya ta ji su.
Wato dole a fara daukan mataki saboda taba yara
wanda yayi irin wannan abaina jama'a a yanke masa hukunci daidai da abin da yayi, shi ne kawai magani.
Malama, bangaren ki na ba da shawarwari, wato guidance and counseling, musamman bangaren ilimi, kukan ce iyaye su dinga hada hannu da su da malamai wurin ba da tarbiyyar yara. Shi yasa iyayen ma ba su yarda da kowa ba fiye da malami. Wato shi yasa idan aka kai yaro makaranta, in ka damka shi a makaranta, kwankaninka a kwance ki cewa yana wuri ne mai tsaro, yana cikin da aminci. To sai kasance ma ana samu kuma malamai waɗanda za su iya wai amfani da wannan daman na yadda da kuka yi su kawar da hankalinka, cewa kai ba za ma kai sinadarai za su cutar ba, su cutar da ɗakarai. Kamar yadda ya fara da malama Hanifa, kwanci baiwa Allah nan Hanifa da ke Kano da kuma yara irinsu da yawa. ya zani ya zaki ba iyaye shawara dan akwai inda suka samu raunin gwiwar su yanzu ta yi sanyi cewa ta ina ne akwai mafita ina ne akwai tsaro da aminci akan maganar yayan su
to what can ba wai ita makaranta ba ko ta makaranta ce ta ansa sunanta na makaranta ba ba kuma kowace makaranta za a yarda da ita ba sanne yawanci inda ake samu matsalolin nan yawanci makarantu ne masu zaman kansu ba na gwamnati ba to ya kamata idan za a bude makaranta a unguwa ya kasance ba wai makaranta ce ta mutum shi kadai ba ya zo ba ko kawai dan ya nemi kudi ya bude makaranta na daya akwai bukatar ya bude makaranta a unguwa to kinga sai an koma baya ga ikon da ake ba magadai da masu unguwa ya kamata duk wanda yazo zai bude makaranta sai ya samu izini daga al'umma da ke zama wannan unguwa shin suna ma da bukatar makarantun wannan wata makaranta masu zaman kansu sun cancanci ba a kira su makarantu wani fa gida ne bai wuce daki biyu ba kawai sai ai mashi penti ai umbrella ai waye shikenan ya zama makaranta su kuma iyaye saboda tsananin an wanke musu kokalwa cewa makaranta gwamnati ba ta da kyau ko su kai ga yayansu kai shi wanda ya bude makarantar nan me qualification din shi
gaskiya
yayi meeting abinda gwamnati ta yarda da shi a matsayin ka na malami
mafi yawanci ba sa yi
mafi karancin qualification na ka koyar shi wanda ya bude makaranta nan yana da shi wani fa zaki sha mamaki in kika ji me ya karanta
wani ba kasuwanci ne
kai amma yazo ya bude makaranta so ba kowace makaranta ce ta ansa sunanta na makaranta ba ba kuma kowace makaranta ce zaka amince ka kai danka ka koma gida ka kwanta bacci ba
ai hajja akwai wanda makaranta za ka ga tun safa za ka yi yaro sai magariba shida
to iyaye ne ba ka san su yi abinda Allah ya dora musu ni ina sha
ka shi tausayi ne
shiga ba san ma ya din tarbi ake ba a yan su ba
tun safa yaro ya bar gaban ka sai karfe 6 zai dawo
kuma karamin yaro hajja ba ma
wai wanda ya kai kuma wannan lokacin ya tashi dawowa a hado shi da homework ya kai wajen guda 7 to duk wannan tsawon lokacin me aka yi duk ba a yi ba lokacin da yaro zai kwanta yi bacci lokacin aka hado shi da wani aiki
to ai kuma ba ku tambaya ku iyayen ba
makaranta ko ta ansa sunanta akwai kaidojin da sai taska suke zama makaranta na daya dole sai akwai wurin wasan yara na biyu dole sai akwai security a makaranta akwai gate inda za a sa chain a rufe ba a bude shi sai an tashi makaranta kuma idan an bude shi akwai wanda yake tsaye kofar wurin ya ga duk yaran da zai fita kai har tag akwai wanda zaka nuna kafin ka dauki da sannan malaman nan a san su a cikin unguwa ayi hudda tare da su makaranta ta kasance ba ta mai ita bace a ta al'umman wurin ce ko da ba su da hannun jari a ciki a suna da wanda zai zo su aje shi a makarantar nan akwai wani abu da na karanta game da yadda yan China suke tafiyar da makarantun su kowace makaranta a China tana da abin da suke cewa party secretary wannan party secretary din representative ne na mutanen
wannan
wakili ne na mutanen wannan unguwa inda makarantar suke kuma daya daga ciki iyaye ne a cikin PTA ake zaben party secretary kowace semester kowace term ake saki sabo saboda kar a wahalda iyaye in aka dauka to kai ne duk wani abu da yara suke ciki kai ne idan mu a wannan makarantar duk wani abu da malamai suke ciki da dabi'un su da rashin da'a su da me kai ne idan mu a wannan makarantar to mu ba a yi sai a ban makarantun nan na kuɗi su cika ransu ba babbaka in kika je hukumar makarantun abin nan na kuɗin nan sai ki take suke ba kowa ni na taba zuwa ta jihar da nake ba kowa wanda ma zai kai kuka a wurin shi babu to me illa makarantun gwamnati in aka gyara su wa zai je da kai dan two bedroom da sunan makaranta
to ja an gyara kina ko uniform din ne ya musu ba sai an dan yi mai dan kwalliya kina ki wani kusa ta duba kina uniform dan wani malama zaki ga wallahi zai ga ya muke uniform din wancan makarantar taimin kyau yaro na zai mishi kyau
to wani kwalliya ta wuce abin nan tutar
Najeriya inda akwai kishi ba
inda kana da kishi duk ta wuce ta
malama binta
ai zancen tsaro da muke yi amana ce mun dawo da zancen amana ne a makarantar ai babu amana
yanzu kuma
ba malami ba ba uba ba ba kani ba ba yaya ba ba kawu ba ba gogo ba kina batun malami ina kika bar uwa a da da muka sani Hausawa na cewa uwa ba za ta ci naman danta ba sai dai danta ya ci naman iyaye nawa ne uwa mace ta dauki da ta je ta sai da shi
kan mun kawo na wurin mun wuce mutun yaushe malam Aliyu kana jifa
maganar da malama Zinatu ta yi wato na cewa makarantar bude makarantar nan mafi yawa kamar da muka ce makaranta kamata ta zama wurin amana wurin tsaro wurin aminci ga yaro da iyayensa to amma mafi ya rashin sa da aka yi mafi ya malaman nan ba malamai bane ba kamar ta faɗa ne ƴan kasuwa ne malami wajen yara fa yana da mataki uku duk malami wakilin iyaye ne wajen da yaran nan duk malami shugaba ne wajen yaran nan duk malami aboki ne wurin yaran nan mun san yadda iyaye suke ga ƴaƴan su akwai tausayi akwai amana akwai aminci akwai duk abin da tsammani wanda tsakanin iyaye da yaro na wannan kula da yaro na akwai shi to haka malami kamata ka kace shi da makarantar sa to mafi waɗannan mutane dake buɗe makarantar nan ba malamai bane ba
so mun dai magana akan makotaka da yanda makota yanzu suke yi cin zarafin ƴaƴan makota amana dai kamar yadda kuke faɗa cewa amana ta yi fara karanci an yi magana akan makarantu inda nan ne ya kamata a ce an samu salama an samu kuma aminci shi ma an fara samun rauni a ta wannan bangaren to ta kai na dai aka duba akwai matsala shin wani shawara zamu ba iyaye nan su sa ido akan ƴaƴan sannan su ma ƴaƴan wani irin dabara za a koya musu na tabbatar da cewa ko ka san mutum in je ba mama da babu wani yace zo mu ji tunda yawanci ne aka fi cutarwan su inda kananan inda masu rawayen sosai daga sifili zuwa shekara 7 8 ai dai kawai da ya rakawa ne amma ba wai ya san me duniya take ciki bane wani shawara za a ba su yaran wani irin dabaru za mu koya musu
shawara dai a je rage sakacin da ake
su iyaye kenan
su iyaye su rage sakacin da suke iyaye maza su san cewa da uwa da ƴaƴa suna karkashin su kuma abinda duk aka dora musu Allah ya dora musu su yi shi kuma tarbiya ta kasance ba wai kawai uba ya kasance mai bada kuɗi ba ya shiga ciki yaro ya ci abinci zai ta makaranta wasu iyayen suna da sakaci iyaye mata ko bacci ne ko rashin tsari ne sai kiga an tura yaro makaranta bai ci abinci ba uba ya tsaya a matsayin shi na uba ya kuma dauki wannan matsayin da Allah ya dora mashi ba wai kawai zai bada kuɗi bane kullum iyaye maza suna mai da kansu kawai providers da an ce ana son kuɗin makaranta su bada amma ba za su shiga cikin harkar makarantar ba ko iyayen za ki ga mata ta tashi ta tura ƴaƴanta makaranta ba su kalaci ba ko suna ko tana sauri ko tayi bacci ko dai wani abu wani kyalkyali ko kyan uniform ko kuma dan kawata na wannan makaranta ko wani abu sai kan shiga iyaye mata suna ce mai yara transfer to uba ya tabbatar da ingancin makaranta kafin ya bari aka ƴaƴan shi makaranta ya je ya ga wake da makarantar nan ya alaka shi take da mutane danwa da danwa ke cikin wannan makarantai wannan makarantar take akwai ruwan sha a makarantar akwai toilet a makarantar ya kasance ba abin da zai hidda dan shi waje yana neman biyan bukatar shi yana daya daga cikin ka'idojin makaranta kasance akwai abin da ake cewa child friendly schools makaranta ta kasance ko ni yaro ke bukata akwai shi a cikin makaranta daga inda yaro ba inda zai zagaya ba ruwan sha ko kuma in aka yi tara sai ya fita waje yaro ya zama vulnerable wannan iya kama shi daga nan wurin to dole sakacin nan a rage shi iyaye maza su sa ido kar su bar mata masu ungunni su sani waye ya zo ya bude makaranta a unguwar su me ya dabi a shi me ya aqida shi ya taki takin shi yake me ya sana'a shi da wa yake huda
so mutanen unguwa suna iya sa hannu su ce to ba mai yadda kai ba ke
sai ma mutanen unguwa su ne ido ai su ne ido zaki ya kamata su sa ido su ga me ke faruwa cikin unguwar su abin da basu yadda da shi ba basu yadda da shi ba su nuna basu yadda da shi ba dole za a gyara
mafita guda ɗaya ce mu koma ga Allah ku sa ido mu idan ba mu tsaya
inda ka tsaya da mu ba
to akwai matsala
bin ka'ida
bin ka'ida da addu'a
duk maganar nan ba ban ji wanda ya taba gwamnati ba ta da wani rawa da za ta taka ne
ai gwamnati mu ne gwamnati
ga wani da aka yanka a Maiduguri shi ma
to
ne reza
aka dadda a kashi dan saboda ya ga seniors shi suna abin da ba a so to saboda haka idan kika ce gwamnati kuna zancen cewa ma an kama sai a ga an sake su su waye suke sakan su hukumar ce take sakan su
a zargin da kike
ni da ke a to ta yaya ya fito ya fi karfin su ne
tsarin sanin
sun kulle shi a daki a cikin cell ne ya fita ta sama yanzu muke magana sai ka ganshi shekara 1 shekara 2 yayi kisa amma ya fito ba wani abu
to kila ya gyara hali ne
ya gyara hali to amma ai a cikin dokan mu daga ta addini har ta kasa cewa akai wanda ya kashe a addini a kashe shi a ta kasa kuma wanda ya kashe a tsare shi to an fito da shi ina zancen doka yake ya ji dadi yanzu kamar me cin makogoro din nan da hancin ciki an ce da shi sauran yaya kuke yace daddatsawa ke yi suke sayarwa ni da ke ba za mu iya siyan naman mutum ba cewa yayi shi dan barandan 1500 yake ba su wato wani suka nemo mashi da
1500
to shi wannan yaro a kin san zai samu riba fiye da
haka kina haka dan injiniyoyin mu dan likitocin mu da zamu yi dan sojojin da zasu tsara kasan duk an cinye mana su
to kuma an gurbata su kuma matasan da
an gurbata su kwarai
kwarai tarbiyar su da zuciyar su duk ta lalace
gaskiya ne
to zancen cewa gwamnati ma bata taso ba
mu ne zamu gyara kenan
sosai da sosai
malam kai ma ka yadda mu zamu gyara ku
gaskiya mu kadai ba kamar da malaman masu magana su suka fada zamu farko mu koma Allah mu san cewa muna da haƙoƙi akan wannan yaran nan mafi yawa akan samu wannan abun jama'a su hobbasa akama a jakan hukuma maimakon a ce an doki mataki wanda wani ba zai gani zama izina gare shi ya daina sai ka cewa an ki saboda dan wani ne ko yana da wani ko yana da mai gida wani sai ka ce an taki an danna wannan magana kai talaka ka shiga uku ba abun da za a yi maka to wannan shine matsaloli da a ce mu iyaye mu rike hakokin da Allah dora mana akan matayen mu da ƴaƴan mu ita hukuma jama'an unguwanni su rike amana makwabtaka so da adinai mu suna da haƙƙi akan junan mu in suka rike wannan amanan za a rage wannan abu sannan uku hukuma tana playing nata role tana yin abun da ya dace akan ta duk wanda aka ma aka tabbatar da laifin da yayi a yankin hukunci daidai da abun da yayi
jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma zamu koma zauren namu domin jin tattaunawa akan jimamin rashi musamman ma na makusanta
a wannan zauri namu muna tare ne da mata iyaye inda zamu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi jimami a game da mutuwa shin mai sauraro ko ka san yadda kake tafiyar da jimamin rashin makusanta waɗanda suka rasu a wannan zauren namu a yau muna tare ne da malama Farida Husaini, malama Rahama Suleiman, Hajara Rabi'u, Hafsa Muhammad da kuma Rahila Abdullahi wanda zamu tattauna da su akan yanda muke tafiyar da wannan jimami idan ya auku a gare mu. Malamai barka da zuwa wannan zauren. Idan aka ce rashi ko kuma mutuwa musamman na makusanci, ya za ku fassara mu ko za ku yi mun bayani akan yanda kuke ji kuma yaya kuke tafiyar da al'amarin jimani idan ya auku?
Gaskiya maganar rasuwa magana ce mai muhimmanci saboda a lokacin da za a maka rasuwa idan dai har mutum makusancin ka ne za ka ji a duniya ma gaba ɗaya kamar ta tsaya maka cak za ka ji komai na rayuwarka ya tsaya musamman tunda an ce makusanci. Saboda shi mutuwa ka san mutum ya riga ya tafi gaba ɗaya ne ba dawowa zai ba.
Baso ba wani ziyara
ba wani ziyarwa to kinga dole ka ji komai ya tsaya maka komai walwalar ka ma gaba ɗaya ta yanke a cikin rayuwarka har sai zuwa dan wani lokaci ka dan saba da rashin sa sannan zaki ga walwalar mutum ta dawo. Ya kuma kwanan nan akwai wata kawata da mijinta ya rasu tsabar ni da yanda na san sun yi soyayya tsakanin su bai iya na daga waya na kira ta ba saboda ban san wani cikin yanayi zan ji muryar ta ba saboda ni kaina mutuwar shi ta bige ni sosai to amma daga baya na san na bata dan kwanaki haka tsakani amma na zo na kira ta sai a lokacin na ji muryar ta amma dai da haka kin san zan sai a ce miki ba yabo ba fallasa amma tsakani da Allah ba za ta taba zama daidai yanda take ba har sai zuwa wani tsawon lokaci saboda ita miji ne ma kin san aka ce wai tsakanin mata da miji sai Allah to duk inda aka ce haka kin ga makusanta ne mafi kusanci ma kenan miji da mata to balladana kuma a ce na iyaye ko na wani wannan ko makocinka ne rasu zaka ji baka da walwala zaka ji gaba ɗaya rayuwarka ta tsaya ne kawai kana tunani oh yanzu ina wane ya tafi ni ma fa ina nan tafi gashi dai haka da sauransu to haka mutuwa take gaskiya.
Malama Hafsa, duk lokacin da aka ce mutuwa dan adam yana tunanin cewa wani abu ne wanda kowa yake iya fuskantar sa saboda tun kafin a haife mu an mutu muna nan a raye din an mutu muna kanana a gaban ka ma zaka ji labarin an yi wani makosanci wani makoci duk lokacin da abin nan ya faru wani mataki mutum yake dauka wurin ganin cewa abun duk da ya dake shi amma iya jajircewa ya fuskanci abin da ya kamata yayi
gaskiya ne san mutuwa dai ana yin ta kuma an dade ana yin ta tun kafin tabbata kan dan kulli nafsin za'iqatul maut dukkan mai rai mamaci to amma idan aka ce miki an yi din nan gaskiya yana duka sosai amma a lokacin a musulunci ya kamata a ce ka mika komai zuwa ga Allah kuma da yan addu'o'i hasbunallahu wa ni'mal wakeel inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk lokacin da ka tsinta kanka a cikin damuwa irin haka na rashi ko wani abu haka ya same ka to in ka kana karanta wannan cikin ikon Allah zaka samu nasuwa a tare da kai amma gaskiya mutuwa babban abu ne walau miji ko da ko yan uwa ko wani makwabci ma sai yi kuna zaman lafiya da makwabcinki kun shaku sosai ba ni shawara mu baki mu fadi mu tashi rana daya kwatsam haba ai dole wannan mutuwa ku ta duk
kuma an ce ba ta sallama
kwatsam ba ta sallama kai na za ta miki sallama kwatsam ta zo gaskiya dole ka samu kanka cikin damuwa dan ka zo kai tawakkali ka duba dai shi dai dama mutuwa dole ne ko da ciwo ko ba ciwo dole ne wannan ta zama mana riga ne dole ne sai ka tafi to amma fa duk sanda ta same ka din sai ka ji kaman ba a taba yi ba kuma kaman ba a taba mu wani ba kai kadai aka taba ma
wato sai ka ga kullun sabo take
kullun sabuwa take sai ki ji kaman ba a taba yi ba kaman kai kadai ne ma aka ma to amma cikin ikon Allah dai kuma tunda dai ka san da ita dai kuma da addini dai da tawakkali a haka kwana biyu kuma har sai ka zo ka nemi damuwa ka rasa amma fa ba za ka manta ba kuma duk da amma kan kowane lokaci ta zo sai ka ji ta sabu
to malama Farida malama Hausa ta ce wai ba a mantawa to ana mata shiri
mutuwa gaskiya ba karamin babban abu ne ne ki ta dan adam ba kamar yanda nake magana akan shi mamin dai mutuwan nan dai shi dan adam a kowane lokaci in dai aka mai mutuwa to tabbas yana cikin jimani yana cikin bakin ciki da alheri tabbas to kamar yanda ni gabatarwa ta faɗa yanda shi dan adam zai ji wannan jimanin gaskiya to ba karamin babban abu bane to amma dai ana maka mutuwa dan adam dai yayi hakuri ya sa juriya da hakuri a cikin zuciyar shi a kowane lokaci da yake mutuwa na makusantan shi iyaye ne ɗan uwa ne makota ne kawaye ne abokanai ne to ana so mutum dai ya saka hakuri da kuma bar ma Allah tunda shi ma dai ya san a kowane lokaci shi ma yana iya tafiya su din dai lokacin su ne yayi shi ya san ya saka tafi to kowa ana so kowani bawa kowani mutum da ke duniya ya sa hakuri a cikin zuciyar shi tabbas
kamar yanda malama ta ce saudi bawa ya kasance mai hakuri kuma mu ta roƙon Allah ya sa mu zukatan mu dangana idan aka yi mana rashi akwai wata baiwar Allah ta yi aure kamar shekara 10 to bata samu haihuwa ba sai bayan lokacin da ta yi shekara 10 to a daidai lokacin da yaron yake kamar sati 10 a duniya bayan ta haihu din sai Allah ya karba a bar shi to amma still Allah ya sa mata dangana ta ji zafin mutuwa
wato dan da ta haifa ma kuma Allah ya bai bata kuma ta gani amma kuma ya karbe
abin ta ci ayar da shi amma Allah ya sa mu baiwar Allah nan dangana ta ce wai a taya ta gode ma Allah da Allah ma ya sa ya bata haihuwa kuma ta tayar da danta kuma ta dauka kuma al'umma su taya ta addu'an Allah kuma ya kara ba ta wani zuri'a masu albarka to kun ga anan Allah ya sa mata dangana da tawakkali duk da bata taba haihuwan ba amma tayi hakuri
wannan ta iya zance ta iya tafiyar da jimaminta yanda ya kamata malama Hajara ana ta maganar mutuwa ana ta maganar wanda muke so muke kauna suke kusan makusantan mu ya Allah na jici na ma'ana iyaye ko miji ko kuma abokan hulɗa idan hakan ta faru dame ya kamata dan adam yayi lokacin da aka ce yau ashi an kawo mishi labarin wani ya rasu ko ya gani a waya ko aka kira shi ko kuma aka zo mishi da magana mutu
a gaskiya wanda aka zo mishi da magana mutuwa ko ya gani ya ga mutum ya mutu eh zahiri ya tafi fa ba zai dawo ba to kamata yayi tsoron Allah ya zo mishi a cikin zuciyar shi kima a gaskiya an taba tabani to da aka tabani kishiya dare abokiyar zama ce wanda wasu suke kiranta kishiya da Allah ya zo ya yi ikon sa da ita to gaskiya a ranar saboda irin abin nan din da ya zo min cikin zuciya
fatan ya taba shi
ya tabani sosai
sai da ita kuna tuk da tana
kina yanda muke da ita gaskiya zaman dan uwantaka muke tare da ita saboda haka ta tafi ta bar min ƴaƴa a gaskiya sai bayan da ta tafi sannan na san eh lalle wannan da ta su sannan na ƙara fahimtar na yi babban rashi a tsakani
na da ita sai da yanzu na duba yaran gaskiya har yanzu abin ne na yana min susa a cikin zuciyata sai da in na gan su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai to sai in ji zuciyata tana dan yin sanyi a tare da
gaskiya ne dan an ce da ma rashi kana kala ne to babban rashi kamar yadda malam Bahaushe yake cewa shine mace rasa mijinta ko kuma ƴaƴansa rasa iyayensu ko kuma su iyayensu rasa to Allah zai tsara mana dangana so bayan idan abin ya riga ya faru akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce kila an sa ido akan su wanda kila ga yanda ya kamata amma ga yanda ake yi yanzu shin a yanzu idan ku za ku hada akan yanda ya kamata a ce ana nuna jimami na rashi musamman na wasu sanda da abin da ake aikatawa yanzu idan an mutu shin daidai ne ko kuwa akwai wani sabani da ka samu
to a gaskiya yanzu kin ga in aka yi mutuwa kusan zan iya cewa a kusan ko ina dauki mutuwa kamar diki saboda yanzu idan mutum ya mutu yana mutuwa tunanin abin da za a dafa a bawa waɗanda za su zo yi maka gaisuwar mutuwar ake ba wai tunanin ya ma za a kai mamacin ba ba wai alhinin ma mutuwar ba
kina nufin jimamin ma da cewa an rasa mutum ba shine ke kan gaba ba
ai wanda aka yi wa mutuwa kadai shi yake jin ciwon mutuwa amma al'ummar da za su shigo maka da jin
zaruwa
ne ya da su kawai tunanin su wani abincin zamu dafa musallama al'ummar da za su zo sai kiga kafin ma idan kamar addinan duka guda biyu sai kiga kamar me yake da suna kamar jira ake ma mutum ya tafi
to dan zan ce wani sun har adashin mutuwa su
wallahi da gaske zaki ga wannan yana yin adashi na kayan abinci especially idan maybe sun rasa mutum ma yana kan ciwo ciwo ba ya yi
zaru ko kuma da karewa ogo ne haka
yawa to kai sai kiga ana sa masa rancen mutuwa wanda kuma ba anan take ba mutuwa zaka ga ba babban ba ba yaro bane sai kiga babban ma ya kara shekaru shi yaro ya tafi to haka kawai sai kiga an zo an fara adashi ni kaina na taba jin wannan labarin adashin ana yin adashin kayan abinci da su mai da su irin har abubuwan shale muka haka kala kala wanda ana jirawa da kan mutun ya mutu kawai ana so a tattaro wannan abubuwa
a nuna gwaninta da bajinta
a nuna gwaninta har da suka jima kiga har da lemon gwangwani
da lemon kwani
a jimamin mutuwar fa zaki ga an dafa ana bayar wa al'umma
to gaskiya ne kamar yanda take fadi na akwai rasuwan da aka taba yi to iyar matan da ta rasu sai tana ta kuka dai haka da aka yi rasuwan
tana ji ma mun mutuwan da aka mata
sai wata mata ke ce mata ke ba zancan kuka ake yi ba yanzu ku fara hada abubuwan da za a dafa na mutane kuma
wallahi
kuma uwata ce ta rasu
wacce ce ta rasu wata ke ce mata wai aiko ba zancan kuka
wato kuka bai ganta ba ta ajiye shi a gefe in sun tafi
yanzu ga mutane nan na zuwa ta fara shirin abin da za a girka
a fita kunya
eh
kuma an ce wai nan an tashi mayin gefe ba maganan kin san ada a al'ada kamar ban sani ba ko har yanzu ana yi idan aka yi rasuwa kamar ai makota ne da ƴan uwa suke dako abincin ma aka kawo saboda wanda suke jimamin ana so a kutar da su duk wani abin da ya kama irin wannan hidimomin saboda a ciyar da su su ci gaba da alhinin su ko kuma kuna taya su kuna tausa saboda kamar haka addinan duka suka ce
to ai yanzu sanin da kika yi
to
amma yanzu a rayuwar nan wato da an ce miki mutum ya rasu to kake tunanin waya a makwabci zai fa na ɗakin ma da aka ajiye ma marayu shi ake kokarin a dauko
wannan na gadan shi ma shi ma da
kike shi za a fara tunanin to yaya can an riga an kai an tafi akai mamaci na ana kokarin to me za a ci kila ba a karya da safe ba sai a fara tunanin a hada ci ne inda rani ne take jan fara neman abincin da za a ci ba fa za a jira a kawo wancan wanda kike tunani da makwabta ke kawowa domin a huda tausaya mu waɗannan da abin da
shafa
a yanzu ba haka bane kina cikin daki ke da aka marasuwa za a riga kawo kaza kawo kaza a dora kawo kaza
kamar ina ga wani
aje a siyo mai aje a siyo mai aje a siyo kaza ba karshen da ma baki da shi a cikin daki
ke kanki ke
ba wanda aka marasuwa
a daidai lokacin kai baka cikin hayyacin
ka baka
cikin kwanciyar
hankali a lokacin da kaje an fara cewa kawo kawo ana kokarin dora dora
tafiya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba a cikin karshe ba tafiya ba dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina a cikin karshe ba
tafiya ba dawowa ba
kuma
sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka jimriyoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada shirin baki ɗansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
kanta barkin ci gaba tilas ne ku ya lashe shi har sharri ne